نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيومنا إن ثلاثة كنا عشرين ترى قوات الرجب إجرى من الله صلى الله عليه وسلم دبوا أعد دريب أود أربعين دقيقة أوتن تروى منا عشرين دهودو ga watan uku shekara ta 2020. Allah ya kaddara mana zama a masallacin kofar arewa cikin garin Gumal dan karanta littafin Al-Adabul Mufrad na Imam Al-Bukhari. Ya ba mu tashi ne a babi na 252. Babu manin tasara min zulmihi, babu wanda ya ramuwa ga zaluncin da aka yi mishi ko daukan fansa akan zalunci. Ya kyauta ko bai kyauta ba, ya halasta ko bai halasta ba. A lambar hadisi ta 558 a shafi na 208 a masu irin littafi na wannan, ina ga shine darasin da zamu tashi akan sa insha Allah. Wannan muka karkare karatu akan shi rana ya ce shine akan girman kai, hadisan da suke hani akan girman kai, kuma dukkanin da ya fassara da muka samu shine wulakanta mutane da kin karbar gaskiya. Wannan shine abin da ake kira girman kai. Masu girman kan kuma sakamakon su a ranar gobe alkiyama za a tashe su kamar kiyashi mutsa-mutsai, haka za a tashe su gaban Allah, a jefa su a wutar jahannama. Kuma ya zamanto diwa da mugunya ta ƴan wuta ita ce za ta zamanto abincin su. Allah ka tsare mu. Imam Al-Bukhari yake cewa babu maninta sara min zulmihi, wanda ya rama zalunci. Hadathana Ibrahim ibn Musa qala akhbarani ibn Abi Zaida qala akhbarana Abi عن خالد ابن سلمة عن البهي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها من ذا الله صلى الله عليه وسلم يأتي إتا دونك فانتصري شكنا راما قوك لو كفزت كلمة دونا ينشي حروف الإغراء وان أيكي كوئي تدام تن أكينين أيكي eto dunaki fantasiri, kina da dama ko ka iya ramawa. Shi wannan hadisin yanki ne daga cikin yankunan hadisan da zamu karanta na biyu a cikin wannan babi din. Ya bi ta hanyoyi da yawa. Daya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta shigo ta sami manzon Allah suna tauraron zanana na Aisha, saboda kishi irin na mata da ya kama ta sai ta fara jefa maganganu na gana na Aisha. Ita kuma ganin tana tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta kasa mai da martani, har sai da ta fuskanci an kai gurin da in tayi martanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai magana ba sai tayi martani a wata riwaya. Wannan riwayar kuma da muka karanta yanzu sai manzon Allah ya ce kya iya ramawa, to anan ne inda na Aisha ta tashi ta dauki fansar abin da aka yi mata. Dan haka ma wanda kaga ya zalunce ka, ya ci mutuncin ka, ya ci zarafin ka, in ka kasa jurewa ka rama, wannan babu laifi wallahi ta'ala a'lam. ومن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. wanda ya rama a bayan an zalunce shi, Allah ya ce babu wani abin zargi akan shi. ومن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. inda hada aka zalunce ka ne aka cutar da kai, ka ne mu fansa, to wannan babu zargin komai akan mutum. Allah ya samu dace. hadathana al-hakam ibn nafi qala akhbarana shu'aib ibn abi hamza عن الزهري قال أخبرني محمد ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام أن عائشة قالت نانا عائشة أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما تم من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنتور فاطمة إر من ذن الله صلى الله عليه وسلم وجم من ذن الله سيلا رمجي سقارة تبتا أغريش sun aike ta kenan da sako zuwa wajen mahaifinta shi manzon Allah din sallallahu alaihi wasallam. To su an ce gidan manzon Allah, saboda akwai mata da yawa, in sun hadu ba a hana su dabi'ar su, ita sai ta kishi. To gidan sai suka dare, sai suka rabu gida biyu, wannan group din bangaren su daban, wannan group din bangaren su daban. Daya group din na Aisha yar gidan Abubakar Siddiq da Hafsa yar gidan Umar da Sauda sai suka ware su uku tasu daya duk abin da ya shafi daya ya shafi daya sauran group din kuma Zainab ita ce take jagorancin group din Nana Aisha take cewa ta'a ta ce kusan a shekaru kuma tana ji da kanta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kusan yadda manzon Allah ke ji da ni haka yake ji da ita to ganin kamar kansa ya kusan daya saboda haka ya ta karata yawa wannan suna goyen Nana Aisha banda wannan suna goyen bayan Zainab suna ji da junan su amma duk da haka Nana Aisha bai hana ta faɗa alkhairin ta ba ta ce wallahi mace ce mai yawan godiyar Allah mai yawan bauta ga Allah madaukakin sarki kafin ka ga mai tsayuwa akan addini kamar ta za a dade tana rasuwa tace Allah sarki marayu da ƴan takaba sun yi asarar uwa karin sai kuma duk hana su yi kishin su ba amma bai hana kowa ya faɗi alherin kowa ba to wannan group din sai suka fuskanci Nana Aisha ta fi morewa a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka da suka yi mutum ya za a rage wannan kurjinin na Nana Aisha ya za a ga manzon Allah mun gane ka rage sai suka tura Fatima ƴar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga hatta wajen aiki akwai dabara sai aka zabi wanda yake so zai saurari magana ta sai aka ce ki je ki tattauna da mahaifinki abinnan na Nana Aisha yayi yawa فاستأذنت والنبي صلى الله عليه وسلم مع عائشة رضي الله عنها في مرضها da tazo kofar daki na Aisha ta yi sallama sai ta nemi damar in shigo manzo Allah ya shigo ki kuma daidai lokacin suna tare da Nana Aisha a cikin mayafi fa adina laha fa dakhalat sai mata izini ta shigo fa qala sai ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna azwajaka yace matanka ko tace matanka arsalnani su suka turo ni yas'alnaka al'adala fi binti abi quhafa suna roƙon kai adalci dangane da al'amarin yar abu quhafa yas'alnaka suna roƙon ka al'adala kai adalci fi binti abi quhafa a yar gidan abu quhafa yanzu ne kwatanta kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karkata wajen Nana Aisha har mata suka gane ba a musu adalci haka yake nuna na haka suka fuskanta ko shi yasa har suka kawo goge muna roƙon ka yi adalci dangane da san da kake wa gidan Abu Quhafa malamai suke ce su ana su bangaren abu biyu suka kalla ko dai tabbas sun gane so da kwanciya a zuciya ba wacce ta kwanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da Nana Aisha kuma da kansa ya bayyana duk duniya ba wanda yake so kamar ta kuma da mahaifinta amma idan ya zo rabo na zahiri zai raba daidai da daidai sai ce Allah wannan shine abin da zan iya karka kama ni cikin abin da kai kake da iko ni ba ni da iko abin da ya shafi zuciya sai Allah madaukakin sarki ba aiki bane na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to suna so irin san da ake mana na Aisha lalle lalle su yi daidai da ita a zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine adalcin da suke nema riwayar Bukhari abin da take nuni shine mutane a garin Madina sai kowa yake harare yaushe ce ranar Nana Aisha daka in kana so kawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta sai ka aje yau yana ina yau yana ɗakin Zainab okay yana ina yana ɗakin Ummu Salama yana ina yana ɗakin wanci sai a saurara yana ina yana ɗakin wanci yana ina yau yana ɗakin Nana Aisha dan haka mai nono mai cifi mai zuma mai madara duka sai a riga kaiwa saboda hakan ya mutu daga ɗakin sai ga ɗakin tsaf ya cika da kyaututtukan mutane sai suka gadi ah to wai me yasa ba a kyauta sai a ranar Nana Aisha da haka zai zo musu su ce ko dai manzon Allah ne yace kar ake ka kyauta sai Nana Aisha ce dan ne ko kuma suka gane me yasa mutane da gulma ba za su kawo ba sai ana ɗakin Nana Aisha sai suka ce manzon Allah ya fita ya gaya wa mutane duk wanda zai ka kyauta kawai ya kawo saboda Allah ba ruwan sa da cewa manzon Allah na ɗakin Nana Aisha ne ko yana kowane ɗaki kawai ya kawo saboda Allah madaukakin sarki shikenan an kare to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bisa karshen riwaya da za mu canja na dunkule hadisi ne dan mu fahimce shi yasa na tsaya bayani din sai ce mashi a'a ba zai yi wannan ba saboda wancan da suke kawo kyaututtuka sun kawo ne dan ra'ayin kansu yanzu idan manzo Allah ya fito ya hawo munbari yace duk wanda zai kawo kyauta ya kawo a kowace rana ba sai ranan nan na Aisha ba yanzu kamar yana roƙon a kawo kyauta ne kenan wannan su suka yi dan radin kansu in ya fito ce ga ranakun da za a kawo kyauta ko aka a kowace rana yanzu kamar manzon Allah ne ya roki a kawo kyauta shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai amshi bukatar su ba sannan malamai suka ce a cikin fadin sakon kishin sai da ya fito fili yas'alnaka al'adla suna tambayar ka roƙonka adalci fi binti abi quhafa akan al'amarin yar Abu Quhafa waye Abu Quhafa ne na ko shi ne Abu Quhafa na baba Abu Bakar shi ne Abu Quhafa ko to me yasa ba su ce ba yar gidan Abu Bakar suka ce yar gidan Abu Quhafa tara suka babanta a'a kishin ne ya motsa suka ce mata yar gidan Abu Quhafa ko dai a lokacin Abu Quhafa bai riga ya musulunta ba ke sa suka yi amfani da kamar yar gidan Abu Quhafa dan su gane fa cewa ba in ka musu salata fa har da arna a ciki idan ya zama to a lokacin da musulunta ba in kuma ya musulunta saboda haka ba ta din ya musulunta a cikin musulunci ya rasu da haka ita kissa idan ta faru kan ya musulunta kamar suna so su yi mata gori shi fa Abu Quhafa kakan naki har yanzu da gurtun arnanci isa suka ce mata yar gidan Abu Quhafa ko kuma me yasa in suka ce mata yar gidan Siddiq Abubakar Siddiq to ai duk iyayensu ba su kai martabar Abubakar Siddiq ba da haka yasa suka ki ambatanta da yar gidan Abubakar Siddiq suka ce yar gidan Abu Quhafa so kuma suna da yin iyayensu za su jada Abu Quhafa wajen martaba cikin musulunci yasa ya suka ki cewa yar gidan Abubakar suka ce yar gidan Abu Quhafa to daga nan kake ganewa idan mata suna kishi za ka ga suna zaro magana ɗaya bayan ɗaya to za ki gare su to kuma ya suka zaro suka ce mata yar gidan Abu Quhafa fa qala sai manzo Allah ya ce da ita ai bunayya ke data atuhibbina ma uhibbu kina san abinda nake so yanzu manzo Allah bai ma tsaya ba su ansa ba su suna roƙon ayi adalci manzo Allah sai daga ya kalli Fatima sai ce ke Fatima kina san abinda nake so qalat bala sai kwarai kwa qala sai ce fa uhibbi hadi to ke ma ki so wannan duk abin da zai bata mata rai ko daga mata hankali kar in ga ke shi da ba a bi hawe ina ga ai a giya kare ko fa qamat fa kharajat sai ta miƙe ta fita fa haddathathu sai ta ba su labarin abinda manzon Allah ya faɗa fa qulna matan sai suka ce ma aghnaiti anna shay'an bai ki mana maganin komai ba ai dama mun tura ki ne dan ki nema mana adalci ki saisaita kan maganar kuma kin daki ma wannan labarin ai bai ki mana amfani komai ba farji ilahi ki koma ki gaya masa fa ga fa sakon mu ya gane abin da muke nufi za ka dawo qala sai ta ce wallahi la ukallimuhu fiha abadan tace na rantsa da Allah ba zan saki wa manzon Allah magana akan al'amarin da na Aisha ba har abada duk abinda manzon Allah ya zarta shi ne daidai ba zan kare shiga cikin al'amarin ba la ukallimuhu fiha abadan to wannan kaga kenan tunda dadewa in kishi yayi kishi akan shigar da ƴaƴan mutun cikin al'amarin matan gidan shi to yar idan tana da hankali to kar ta sake shiga ai abin da ya shafi iyayenta iyayenta ne abin da ya shafe ta da mahaifinta ya shafe ta abin da ya shafe ta da mahaifiyarta ya shafe ta amma matan mahaifinta ba gurin ta bane amma za ka ga dai wata ta zo ta bana ta ce wai za ta yi sulhu za ta daidaita tsakani za ta yi shari'a a gidan sai ga wasa ta kuma da uwarta a gidan ko da ubanta a gidan kuma ita ce za ta yi sulhu kai kaga akwai rahin kunya akwai kirin-kirin duwa amma ita kaga da yake tana da hankali tana da fahimta ta san menene tarbiyar musulunci yace ba za ki so abin da nake so ba tace ina so to koma tace wala ba zan ƙara ba koma har abada kaga yanzu matsalar ba ta ta bace kenan ta dai tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai abin da ba daidai ba tace wallahi la ukallimuhu fiha abadan fa arsayna zainab sai suka turo zainab zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam ita kuma matar manzon Allah ce tsira da miji tabbata a gare shi fasta'azanat fa adina laha ita ma da tabo kofar daki sai sallama ta nemi izinin shigowa manzon Allah ya ce shigo faqalat lahu dhalik ita ma sai ta maimaita mashi irin da abinda nana Fatima ta fada saboda su a cikin sama ba a yi da sakon ba zaka sai ta maimaita duk abinda ta fada wa waqa'at fi zainab wa waqa'at fi zainab tasubbuni to da ta isar da sakon ta ga manzon Allah kamar bai ji ta ba sai kuma ta fada kan nana Aisha yar kaza yar gidan wane ne jikar kaza sai ta fara gore gore da zakula zakulan magana ine ma'anar ta subbuni tana ga mun bakakken maganganu fa qafiktu anzuru ita kuma Aisha sai ta ce sai na shiga kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana jira ya ba ta izini je ki kira ma je ki daukan sa ko ya tashi zai kare ta ki kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ji zaube yi ba idan sa ko motsawa bai yi ba tace sai nake ta kallo ina sauraro hal ya azanu li annabiy sallallahu alaihi wasallam zai min izini ko ba zan yi ba falam azal ban gushe ba ina sauraro hatta araftu anna annabiy sallallahu alaihi wasallam ina gane ka cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam la yakrahu an antasira ba zai kyamata ba idan na rama wa kaina abinda aka yi ko ina dauki fansa manzon Allah ba zai yi ba to sannan nana Aisha sai ta motsa ba ta dauki fansa fa waqa'tu bi zainab sai tace ni ma sai na afka mata tana fada ina fada falan an shaf tace ba dauki tsawon lokaci ba an askhantuha sai na ta ban gushe ba ko ba dauki tsawon lokaci ba hannu rufe mata baki ta kasa fadin abin da za ta fada ghalabatan saboda na rinjaye ta ka san magana ce kana fada idan mutum yafi ka iya fadar magana da ka fara ya fara sai ka ga kai shi yace to tana fara fada in manzon Allah ina miƙewa ina fara fada tace nan da ne daga kai shi wata ruwaya tace ne ga idan ta har ya furfuto sai ta ja da baya ta fice fatabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yayi murmushi saboda ya san ita aka zalunta ita aka karyawa damar ta ku aka gaya mata ba tare da ta zubar ba to yanzu da ta samu dama ta yi nasara sai manzon Allah yayi murmushi saboda wanda aka zalunta yayi nasara daukan haƙƙin shi kuma kala sai manzon Allah ya ce ama innaha ibnatu abi bakar tabbas yar gidan Abu Bakar na'am wannan kalmar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa tana da ma'ana guda biyu tabbas yar gidan Abu Bakar ce yana dauke waccan magana ta su binti Abi Quhafa yar gidan Abu Quhafa sai ta yar gidan Abu Bakar ce sai yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa baki ko kuma a'a da ta miƙe yanzu ta sa waccan din ta shiru sai yake ce mata wannan tabbas yar gidan Abu Bakar ce ma'ana Abu Bakar sai bai da tsoro idan ya tashi kare kansa in ya tashi dauka wa kansa fansa zai tsare mutunci sa to bai da tsoro to nana Aisha ta dauko shi ta ko ina ita ma ba ta tsoro wallahu ta'ala a'lam to wannan hadisi yana karantar da kai kenan idan an zalunce ka kaga ba za ka yi hakuri ba ka iya daukan zaluncin gurgurdan abin da aka zalunce ka akan shi wallahu ta'ala a'lam shi a wannan hadisin dai a wata riwayar lokacin da nana Aisha take jira ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi magana bai magana ba har sai da ta amsa da kanta ta je ta dawo ta dauki fansar sai ta dawo ta kwanta sai take cewa ai nayi ta jira kadan min kif haka da ido sai in tashi in rama shi yasa kaga ma na dade ban motsa ba sai ce ai ba zai taba dacewa ba annabin Allah a same shi da munafurci na gidan saboda Allah yana cewa ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukfi sudur dan wannan kyarka ido din nan ya dan kyara mata wancan baka gani ba eh jiki to ai wannan munafurci ne saboda haka wannan din tawaya ce a sufar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa sai ba zan taba miki ishara ba da gefen idanu ko an dan daga miki hannu jiki wannan tawaya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba yin haka ba dan haka in zai zai yi ne kai ne shi yasa zama fa da tije zama kamar lallan mutum yana da wahala wallahi Allah madaukakin sarki ya samu dace sannan wannan hadisin yana gwada mana kenan duk inda gida ya kai gida ba za a iya raba shi da kishi ba ko za a iya tun daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da gurbi guda biyu gurbin suna na Aisha da gurbin Ummu Salama da Zainab a bangare guda daya kuma haka aka zauna har aka Allah ka koma ga Allah madaukakin sarki sai dai bambancin ba kishi bane irin na magudanci kishi ne na wace ce za ta fi martaba da karbuwa a wajen manzon Allah shine kawai abin da ya kai shi mu kuma namu kawai kishi ne na cin mutunci da zage-zage da rena iyaye da kaza wannan shine inda yake da mu ne da rahin tarbiya da rahin dacewa amma idan an yi ne dan a kyautata wa miji a karbi gurin zama da gurbin zama a gurin shi sannan babu ne mata mun Allah sallallahu alaihi wasallam duk ba dabaran da basu yi ba na su kori mata daga gidan ko su zauna a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin wannan basu yi ba ina ji manzon Allah yayi aure ma randa matar ta zo nan ne suka kore ta ko aje aya tarihi ko inda ba mun ce kissar wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sabur amar yayi sai suka gane wannan fadi dan ta shigo gidan ta zauna a iya samun matsala sai suka ce to mu fito a yan uwanta daga suka fito a yan uwanta suka mata jawabi irin na yan uwa idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gurin ki ga addu'a da zaki in Allah ya amsa to ba wanda zai bi ki farin jini a wajen manzon Allah sai a kin gada me da wanta muna da kan aji muna da matsayi nan kuma aka ba aka hade a gurbin muna da matsayi muna da matsayi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya zo daki ki gaya mashi cewa na manta lafazin addu'ar kina neman tsari ga Allah da menene ki fadi annan addu'a eh a'udhu billahi min ko ina neman tsari Allah daga gobe sai da manzon Allah zo daki amarya an yi dinna filfili an yi komai yana hirin shirya ta ce a'udhu billahi min ka yake sai ce to me da kayanki maza da ke gida ba an ba zan can ta kaba ai kawai ta fahe da kuka ta ɗora hannu a ka ta ce wallahi gaya mu aka shikin an gama to ka gaske nan idan za a yi kishi akwai wanda ake yin sa kaifin kwakwalwa ce da dabara ake sawa amma idan za a yi a faɗa abin da yake na gaskiya da gaskiya kar abin da yake na fitina ko almutashabbi'u bima lam yu'ta kalabisi saubai su'in ko saubai zurin akwai kishin da mata suke shi kuma wannan zurfe da ƙarya wata misali idan gari ya waye za ta iya ɗaukowa kayan dadi wani gwangwanin malcina da wani nama da wane ne ta zo ta zubar a kofar daki ba za ta dauki ba shara ta taba son ta ta mutu ta kura kur sai ta ji gwangwani barbar gwangwani dole wani hankalin ki ya biyo kin gani zai ta sha malcina da wata kwalin da wata wata take da suna da leda ko da takarda an ci nama an yi waye dole zai da yazo fa moriya muka yi muka sha dabdala kenan ita kuma ne ta kumbura ranta yana baci ai bara zai dawo baki na yana zuwa ita tare shi da bala'i kaga wata ita sai bakin ta lafiya kalau ke ta kunna miki fituna a bakin ki to irin wannan kishin bai da dadi ayi kishi akan abin da yake na gaskiya kin yi ƙarya an sha malcina ba a sha ba to wannan akwai laifi na ƙarya Allah zai tome ki a kai kin yi ƙaryar an ci nama ba a ci ba Allah zai kama ki a kai kin tsaya kin ce shi ya tsaya ne akwai ƙarya Allah zai kama ki a ciki amma kishi na dabara da iya mallakar miji da kissa da kisifina in dai babu zalunci babu ƙarya a ciki wannan ba hana mata su yi competition wajen mallakar miji da kyautatawa miji ba tunda an yi gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa mu dace kuma ne nuna cewa kalmomin da suka yi amfani da su ba kalmomi bane na maguzanci da ashariya inda kalmomi ne na maguzanci da ashariya manzon Allah ba zai bari ba ta farkon ma ta karasa da sai ta kama ta gidi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya karantar marra alaikum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhafu al-iman da haka ba zai bar ba ta farkon ta karasa baranta na ta biyu ta karasa ko bai wuce kawai musayar magana da kowa zai nuna martabarsa da kwarjinsa da kimarsa da isarsa ita ce suka yi amfani da shi wallahu ta'ala a'lam kuma sannan idan an yi irin wannan a gabanka in ka ki shiga a matsayinka na mai gida kai lafi ko ba kai lokacin da matanka suke cacar baki suke musayar magana in ka koma ka dauki kujeranka ka harbe suka yi suka kare kana da laifi ko su fara a gaban ka kawai ka zo musu ido in sun gama hikenan ni na higa ciki za ka matsala na'am na matsala kamar ya
ana yi ta baki kuma fara mutane a duk wuri a makami ko yana
na'am idan za a dauki makami ko dai ta dauko tabarya ko ko ta dauko mutiya da wannan yake higa idan kai take harifa dama sun tarki wadannan ne yawa saboda kai kana higa za ka duke kanka wallahi eh wato wannan lokaci idan ana musayar magana tsakanin mata inde ba kasi tai ba muni tai ba baka bukatar ka saba ki ko ka kalle su sai kan su kare hauka sai ko kuma kiki ta bi a cikin irin ta su idan sun yi sun gama shikenan kai kuma wanda ka fuskanci yana da gaskiya babu laifi idan an yi abun an kare ya ci nasara babu laifi ka kara goya mashi baya da kyau yar gidan wane ko da kyau amarya ko da kyau uwar gidan kaga idan amarya ce sai tunkuna aka yi fada aka kare uwar gida sai nasara kace da kyau uwar gida to yanzu amarya ba za ta kara ba insha Allah ta'ala tunda me ka goyi da bayan mai gaskiya idan kuma uwar gidan ce ta yi tsokana aka yi fada aka kare sai Allah ce miki amarya sai ta ci nasara kace da kyau amarya haka na gane haka nake son ki eh a gaban ka eh a gaban wala gaban ayu na sai da mai sai da kai mun haka dai ai in ka shiga ne lokacin da fadan ya kare za a ce ka goye da bawansa amma ne da suka yi fadan su suka kare sai kuma ka jinjina wata Allah ce maka mai gaskiya dikenan waccan da ba ta da gaskiya Allah da ba ta sake mu saboda ta san ka sake mu Allah ba zai ba ta sa'a ba shikenan an gare bakin wannan matsala din Allah ya yi mana asiri Allah ya sa mu dace Allah ma ya sa kar ayi kamar kana ka shigo alƙalanci ko na'am unsur ataka zaliman aw mazluman eh in ka shiga dan ka hana shikenan babu laifi eh mallan yana cewa unsur ataka zaliman aw mazluman in ka shiga da niyyar ka hana in zai hannu ba zai bada wata fassara ba shikenan babu laifi sai ka shiga eh amma lokacin matsalar mata idan kishin ya motsa sai a hankali sai mai matan zai iya baka labari eh yanzu kai dai gare ka ina ga ko eh Allah ya sa mu dace duk abin da kai ba za ka fita ba sai dai Allah ya fidda ka in dai sun wuce guda ɗaya tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka turo fa matan ka suna gaya ma kai adalci saboda haka kai yanzu sau dubu a ga maka kai azalimi ne baka da adalci taka bata wuce la'ada ba bata ma kai la'ada ba ina ga tunda indai har za a turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai adalci ba abin da matar ka ba za ta gaya maka ba wannan kadan ne cikin ayyukan su kuma duk inda ka kai da gaskiya a gurin su abin zargi ne nana Aisha da kanta ai kaga duk matsayin da take da akwai a wajen manzon Allah ta san ana son ta ana kaunar ta amma ranan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana bacci cikin dare sai ya razana sai yake tsammani fa sahabbansa da suke kwance cikin makabarta suna cikin wani hali nan da nan ya falka cikin dare ya dauki mayafi sai ya fice daga gida yana fita da Aisha tana juya ta ji ba manzon Allah kur sai ta miki kuma dakin wazafi shine ko abin da ya zoranta saboda haka manzon Allah yana fita kaga ya fita daga cikin gida ai ta hakura amma tunda bakin ta ne kawai bata yadda ba sai ku take bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take bin manzon Allah a ba daryar har kada aka je makabarta amma saboda karfin hali na mace da kishin ya motsa ba za ta iya hakuri ba sai ta bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har cikin makabarta sannan ta ga cewa makabarta ya je ya daga hannu yayi addu'a ya roki Allah madaukakin sarki ya kawo sassauci ga sahabban shi da kuma wutan da suke kwance cikin makabarta da suka riga mai gidan gaskiya ya kare addu'a ya juyo kuma sai nan Aisha take jin tsoro to yanzu tunda an juyo yanzu ai na gaba ne zai dawo baya ko sai kuma take tsoron yanzu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai riske ta dan haka sai ta fallo a guje tap 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 wannan gudun da tayi kafin ta karaso daki ta kwanta ai dole za ta yi fuka dan haka ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo daki ya kwanta sai ya tuna na Aisha tana fuka fukar ba ta kare ba sai ya dora hannu a kirjinta sai ya ce atakhafina an yahifa Allah alayki wa rasul kina jin tsoron Allah da manzon shi za su zalunce ki ko su ci amanar ki ta wala fa Allah ba haka yake ni to amma kaga ita a gurin ake duk duniya ta sheda ita ce kamar ta fukar jini ake so a gidan amma still idan manzon Allah ya motsa ita ma gani take kamar za a zalunce ta to akwai abin da yake asalin dabi'a ce ta mace idan asalin dabi'a ta ce sai dai ai mata hakuri a ana zargin ka kwahe bakinta ana zargin ka zalunce ta ana tsammani an yi kaza wannan dabi'a ce baka isa ka cire su akan shi ba munin shine a shigo da mummunar magana da rahil ladabi wannan kuma muni da rahil ladabi ba al'ada bace ta mutanen arziki Allah ya samu dace Allah ya samu gyara babul muwasati babin da yake magana akan almuwasa shine daukewa mutum damuwa ko taimakawa fisanati a lokacin da ake cikin fari wal majaa da kuma lokacin da ake fama da yunwa to musulunci ya karantar idan ana fari ko ana cikin halin yunwa to musulunci ya karantar da taimaki juna shine zamu danji hadisan da zamu karanta a cikin insha Allah ta'ala yace haddathana Muhammad ibn al-Musanna qala haddathana Hammar ibn Bashir al-Jahbami qala haddathana Ammaratul Ma'lawi Ma'wali qala haddathana Muhammad ibn Sirin an Abi Hurairah qala qala yakunu fi akhir az-zamani maja'atun manzon Allah ko Abu Hurairah yake cewa a ƙarshen zamani za a yi yunwa ita ce majaa ya sunan yunwa da turanci ne a'a an ga ai ba ita ce ba starvation wannan shine ai ka tsare mutum ka hana shi abinci har yunwa ta kashe shi in starvation eh yunwa ta yau da kullun ita ce hanga idan ta kai matsayin annoba ita ce famine to a ƙarshen zamani za a yi irin wannan yunwa da za a ma nemi abincin ara amin amin wata kal an yi su sun wuce ko kuma za a yi irin su kuma ta kalma yanzu ana cikin yunsu an yi yunwoyi da waya da waya a baya ai da an yi irin su kakudu ba su mai karangiya su mai wacece da duk labarin su da muke ji ba mu tada su ba ba mu fata a zamanin mu Allah bai ta irin su mu ɗan rabbana atina fid dunya hasana li wa fil akhirati hasana ko ba mu fatar mu yadda kowane irin bala'i da annoba eh Allah ya sa mu yi imani mu cika da imani in za mu sha wahala ta filin daga ce Allah ya sa mu yi ta kuma wannan mai amfani ce yakunu fi akhir zamani majaatun man adrakatu duk wanda wannan zamanin ya riske shi fala ya'dilanna bil akbadil ja'ia to kada ya daidaita komai da kodar da take fama da ciwo ma'ana idan wannan zamanin ya ce yanzu suke ka ka dauki abinci da arzikinka ka taimakawa wanda suke fama da jinya yafi duk abin da zaka kalla a daidai wannan zamani ne shine fala ya'dilanna kada ya daidaita komai bil akbadil ja'ia da koda wanda take fama da yunwa din wannan ma'ana duk ran da take fama da yunwa ka ciyar da ita a wannan zamanin yafi maka alkhairi akan duk abin da za a yafi maka alkhairi akan kansa ya shaya ko sayan kulotai ko sayan gonakai ko dinki ko canja mota ko sayan babur ka taimakawa masu fama da wannan yunwar shine yafi alkhairi Allah ya samu dace Allah ba mu ikon taimakawa da haka duk da kaje mutane suna cikin bala'i suna cikin annoba aka ce ana da buƙatar a taimaka a agaza ka ji tsoron Allah ka jefa iyaka abin da zaka iya in akawun nan ba ce aka bada saboda abin a tsallaken kasa ne ko a inda ba zaka iya zuwa bane jefa 500 ko jefa 1000 insha Allah zaka same ta a wajen Allah madaukakin sarki haddathana Abu Yaman qala haddathana Shu'aib ibnu Abi Hamza qala haddathana Abu Zinad an al-A'raj an Abi Huraira أن الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم متنم بدين سكتة من ذن الله صلى الله عليه وسلم أقسم بيننا وبين إخواننا النخيلة ربا دبيني مكان دمود إن قوام لو كسين دا متنم بدين سكتة أما كان مكة سكة إيو هجرة أي متنم بدين سنك رئيس تو دا أكزو دقا يربان دا زائي سكتة تو دبونا كان دبينمو manzon Allah hada mu da mu da su kai raba kace da wane da wannan ta wannan da wane da wane ta zama ta wanci da wannan bihiyar da wannan ta zama ta wanci kai raba kowa ya samu rabon shi saboda su wannan sun rabo gona kansu da komai da wanzin da suka fada kamar sun fado cikin bala'i ne da fadin kakana kai sai suke so su dauke wannan halin damuwar da suke ciki su wanke musu tunanin su su taimaka musu sai suka ce raba dabi nan mu tsakanin mu qala la sai manzon Allah ya ce a'a ba za a raba ba dabino naku ne baƙunci muna nan a baƙunci faqalu suka ce to takfuna almauna faqalu sai suka ce takfuna almauna to ku taimaka mana a wajen aikin wahalar da za a yi ma'ana ku taya mu aikin gonar ku yi taya mu ɗan wahalhalun da za a yi wani shiriku kun fi samarati sai mu haɗa da ku a wajen raban 'ya'yan itatuwa qalu sai suka ce sami'na wa ata'na mun ji mun gani cike ne mu ma za mu taimaka muku a yi aikin gyara waɗannan dabinan da ciro su da gyara su da komai in ya so in mun tahi sai mu raba amma dabine na waye dabine na mutanen Madina da haka kenan idan aka samu mutane suka zo kuma kansu da ne kafa kawai suke su mabukata ne a'a su ma a yi aiki da su a nemo abincin a gyara abincin da su in ya so sai a raba da su da haka idan kuna da bukatar mutane su ba ku abinci to lokacin da suke renan abincin suke tattalin abincin sai ku ba ku yi aikin abincin tare da su ku yi musu gayya ku yi kaza a yi kaza a yi kaza in an ka hatsi an sa a rumbu ko mutum ya yi tuwo kuma ya juya baya kalli bangu a zai juya kalli ka sai bismillah saboda da ku aka sha wahala aka tara to haka aka ci ba mun tsaya tsakanin muhajiruna da ansar Allah ya sa mu dace hadathana asban qala akhbarani ibnu wahab qala akhbarani yunus an ibnu abi shihab أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر أخبره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أمر رمادا عمر بن الخطاب يا فتى أشكر دعك يوا أمر رمادا أشكر دعك يوا ترمادا شيني وانا ميكاني يكتوى أجدبت الأرض أساتي تكيك شي فلي يكي تنني في سنتي 18 a shekara ta 18 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin kalibanci Umar an safabi an yi fadi na bala'i na masifa fakarat ar-rihu tasfi turab karramadi to ita gode tsabar kasa da ta bushe idan iska ta kada ba da rai zaka yi kada zaka gani ba to in ta daga rai zai ga rai kamar tuka saboda kasar ta dahu ta dahu ta yi laushi kamar an nika ta sai ka kasar ga hinar kamar ta zama to kamar toka ai na ga da laushin kasa da laushin toka da bambanci to amma in iska ta daga wannan tsiran sai ga kamar ta daga toka ne haka mutum yake gani a idansa kuma haka abin yake a zahiri shi yasa aka kira da shekarar amur ramada sumi amur ramada waja'alatul wuhush saboda yunwar ta kai tsanani sai zama to dabbobin dawa zakuna da giwaye da kuraye da waye gaba ɗaya da suka dawo cikin gari ta'alatul wuhush ta'awi ila al-ins saboda yunwa bala'in ya kai bala'i sai zaki yazo ya fada a gaban mutum inda abin da kace ka rage ka san mai yace ko ya samu abin da zai ci dawa ya bushe babu komai ya zama to bala'i sai da dabbobi suka dawo suna neman ina mutane suke tsaya gaba musu fa'ala umar a lokacin da ya ga halin da mutane suke ciki sai rantsuwa da Allah Allah ya zuka samanan wala labanan wala lahaman yace ya rantse da Allah daga yau ya sa state of emergency cika ji irin nasa yace ya rantse da Allah ba zai ƙara dandana me saman kenan ba zai ƙara dandana abin da yake yayi kama da kitse ko man shanu ba za a ƙara sawa cikin abincin shi ba zai ƙara shan nono ba zai ƙara cin nama ba hatta ya hayan nasu har sai mutane sun dawo hayyacin in a state of emergency nan aka sa state emergency banda manyan fadoji kenan ko banda ta shugaban kasa banda ta gwamnati banda ciyamomi to shi dai tahi tasa tunda ya sawa kansa wannan dokar ai karhen rage bajir ya kare kenan yace ya rantse da Allah duk abincin da yake da mai ko yayi mai yace Umar dan Khattabi ba zai ci ba kudin wannan man ya isa a taimaka waɗansu su ma su ci abinci da shi yace ya kare da rantse da Allah ba zai kare shan madara ba dan madarar da za a tatso lita daya ta isa abincin mutum biyu ko mutum uku sai ya rantsa da Allah ba zai ƙara cin nama ba har sai wannan bala'in ya wuce to da bala'in yayi bala'i Umar dan Khattab ya sa Abbas dan Abdul Muttalib yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana raye idan bala'i da fari ya kai mutuka muna zuwa gurin sa ya roki Allah madaukakin sarki Allah ya shayar da mu ruwa sai Allah ya shayar da mu ruwa yace yanzu Abbas manzon Allah baya raye kafi kowa kusanci a cikin mu da manzon Allah shiga gaba ka jagorance mu wajen addu'a Allah madaukakin sarki ya saukar mana da ruwa yanzu duk mutumin sun fito addu'ar amma wa zai jagorance su addu'ar suka ce Abbas saboda ya fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka fita aka roki Allah madaukakin sarki ya saukar da ruwa sannan gari ya fara canjawa to wannan shekara da aka ba Umar Ramadi din sai Umar dan Khattabi sai yake fada wakalar sanatan shadidatan mulimma to shi mai hadisin sai yake cewa ita wannan shekara shekara ce mai tsanani wacce ta zo an samu takura a cikin ta ba'da majtahada Umar fi imdadil a'rab bil ibli wal qamh waz zayt min al aryaf kulliha bayan Umar yayi dibiya ka kokarin shi ijtahada Umar fi imdadil a'rab wajen taimakawa mutanen larabawa al madad shine in ka tura mutane ka sake bin bayan su da yan ake ka sake bin bayan su da yan ake wannan shine abin da ake kira madad da imdad to idan Umar dan Khattab ya tura aka nemo abinci aka nemo abinci in ya tura wannan kauyen ana kawa kan su ifa sai sake tura wasu kan su isa sai sake tura wasu duka kauyuka haka yake tura kayan abinci zai tura da raquma da alkama da mai min al aryafi kulliha duk kauyuka haka Umar dan Khattab yake turawa hatta balahatil aryafu kullaha ko kulluha har sai da dukkanin kauyuka suka fada cikin tsanani ma'ana duk abin da ake da akwai a taska ya kare kudin da gwamnati take da akwai ya kare kudin shiga babu kauyuka abinci ya kare kowane kauye da ya zama to kamar yayi kara duk inda za a samu wani abinci sai da ya kare a wannan zamani ka san bala'i kenan ya kai bala'i din mimma jahada hadali saboda abin da wannan yunwa ta haifar fa qama Umar yad'u fa qala Umar ya miƙe yana addu'a bacin an sa Abdullahi Abbas dan Abdul Muttalib din yayi waccan addu'a din sai ya ce Allahumma ij'al rizqahum ala ru'usil jibal Allah madaukakin sarki ka sanya arzikin su ya sauko ta saman waɗannan duwatsu din kenan fastajaba Allahu lahu wa lil muslimin sai Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar shi ya amsa wa musulmi fa qala hina nazala bihi al-ghayb Umar ya faɗa bayan ruwa ya sauko ma'ana ta saman duwatsu abin da zai sauko ta saman duwatsu girgije ne zai tashi in girgije ya tashi ya zama gajimare sannan Allah madaukakin sarki ya zakko da ruwa to bayan ruwa ya sauko ya jika ƙasa sai Umar ya ce alhamdulillah sai godiya ta tabbata ga Allah yace fa wallahi na rantsa da Allah law anna Allah lam yufrizha yace ba dan Allah madaukakin sarki ba ya yaye wannan bala'i ma taraktu bi ahli baitin min almuslimin yace wallahi bazan bar wani gida na musulmi ba lahum sa'atun suna da wadata illa adkhaltu ma'ahum a adadahum min alfuqara'i sai na shigar da fakirai adadin su cikin wannan gida yace na rantsa da Allah ba dan Allah yayi ruwa ba bala'i ya kare inda Allah ya rike ruwa sai ce to duk wani gida da suke da wadata sai an kirga gidan mutum nawa ne a nan gida sai mutum 20 ne suna ci abinci kullun suna ci sai Umar ya kirgo mutum 20 yanzu gidan ya zama mutum nawa kenan saboda haka wannan arhirin da yake ko wani kofar gida arhirin suna cikin gida abin da wannan suka ci shi wannan za su ce sai na rantsa da Allah kowane gida haka zan bar shi wannan gidan mutum nawa ne a ciki mutum uku sai Umar ya ce ku ku zauna ana wannan gidan mutum nawa ne mutum biyu ne ce ku zauna ana wannan gidan ba ta shi da matarsa a ce a ka dai shi da matarsa su jona da su to duk kowane gida adadin mutanen da suke gidan sai na rantsa da Allah yana ƙara adadin su cikin wannan gida sai alwafa kenan ko sai dauke wa dan uwanka damuwa idan yana cikin hali yace to rahina musu haka illa da khaltu a adadahum min alfuqara'i yace fa lam yakun ithnan yuhlikani yahlikani min at'ami yace na rantsa da Allah mutane biyu ba za su rasu ba akan abinci alama yuqimu wahidan akan abin da zai wadace mutum guda yace na rantsa da Allah duk abin da zai wadace mutum guda in biyu sun ci ba za su mutu ba ma'ana idan kai kana cin abinci a kullun ka koshi abin da kake ci ya ishe ka sai bala'i da tsanani yazo sai aka kara ma mutum daya
iya wannan abin da kake samu shine ba ragi ba kare sai na rantsa da Allah ba za ku mutu ba sai an fita daga wannan tsanani da aka san idan an fada cikin tsanani an fada cikin bala'i kenan akwai adjustment da ake yi kenan ko daga ciki shine ka yadda abin da yake wadatar ka jiya zaka sassauto ka dawo kafa zai maka idan albahinka 100% yake zuwa in aka yi ga cikin bala'i to in ka raba 50% zai wadace ka duk abin da 100 ta ishe ka in kai 50 yake na ranka da Allah ba za ka mutu ba in mun dawo gwari idan kullun kana cin wannan naira 100 da safe ita ce koshinka in ka maida ta ta 50-50 kuma dai na ranka da Allah ba za ka mutu ba ko za a mutu ba za a mutu ba zaka ga wani ya fi ka bukata ya fi ka komai amma ya rasa 50 kuma yana nan yana rayuwa da haka kenan idan ta 100 kake ci ka koshi kuma kullun kana da 100 sai a kara ma mutum da in kaje sai a zo ma ta 50 a zo mai ta 50 da rana ba dan waken 100 kike ci ba sai a zo maka na 50 a zo mai na 50 da daddare a wara 100 ko a zo ma ta 50 a zo mai ta 50 yace na rantsa da Allah ko shekara za ku yi ba za ku mutu ba ina ga da safin kamar ya fito fili ko to wannan 50-50 din da kake bashi ita ce abin da ake kira mu wasa da daukewa mutum damuwa idan halin tsanani ya zo Allah ba mu ikon taimakawa da agazawa hadathana Abu Asim عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأخوي قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا الله يسي بحياكم ليركم لا يصبح أحدكم بعد ثلاثة كذا ينكو يواي غري أبا ينكو أنا أف وفي بيته منه شيء أجدن سأقوي ثورنتا لي أكي ماذا الله يجوا يتي شرك يوم إرغفانا تايا biyu uku in an yi uku ana hudin karka kuskura ka kai sallar asubahi akwai guntun kahi a gidan haka manzo Allah ya doka na a ba kan su muke magana ba za mu ji aiye sa manzo Allah ya dokar wannan fa hayakum la yusbihu ahadukum ba'da salatati wa fi baytihi min shay'in falamma kana al'amul muqbil da shekara ta jiyo قالوا تسكت تي يا رسول الله يا من ذا الله نفعل كما فعلنا العام الماضي زاميني كمر يد مكا الشكرة دا تقباتا تند وانا الشكرة أمبارة دوكا بايم قوانا أوكو كوا كرا سابو قنت النامة أجلنش دا هكرا تقبا أساكي لا يسكت تنبايا وانبانا ما إرم باربي كده أوسي قوانا أوكو دا نامة فقال تي من ذا الله يتي كلو كتي wadakhiru ku aje fa inna zalika al'am daga nan da aka samu wannan ajiyar naman layyako hadda masu zuba mai kaki da sai ya shekara amma dai babu kyautawa idan kayi din ka ci babu laifi ka aje amma kayi kokari duk wanda yake kusa da kai ya samu abin da zai sa a cikin bakinka akwai rahin kyautawa da yawa a layya da ake wallahi za ka ga mutum a tsakiyar gari yake yana rayuwa a cikin gari amma wallahi wani za a yi kwana uku da laifi sa tsokan nama ko dai a bakin shi ko ni na wata shekara biyu ko uku da ta wuce na je tasha zan hawo mota sai daga cikin wanda suke aikin tasha an yi kwana uku wallahi sai na rantsa da Allah har yanzu ban sa tsokan nama ko dai a bakin na ba haka yaron sai sai na rantsa da Allah sai har yanzu ban sa tsokan nama dai a bakin na nai shiru kawai na kalla a tsakiyar gari yake da hankalinsa da wayan shiga hinar ka buja buja to amma bai da shi ko ba wanda zai tuna da shi ko ba wanda zai gane bai ci ba wallahi nai shiru nake masa tuwa ga lambar waya ta idan mota ta kusa cika ku kira wuni sai na gangara gidan wata baba ta a ungo sai nace dan Allah kullo mun naman layya nace daga tasha nake wallahi ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru to da yake sun yanka su ma da sai ta dauko naman da yawa sosai sai ta kulla mun a laiga sai na ƙara sun ce rusa uku yana karɓa mutane uku suka tsau suka ce na rantsa da Allah mun ba mu ci ba kawai dai ka riga mu wallahi malam da haka da ya buɗa da suka tsakura suka tsakura sai rike da su tunda shi mata su yanzu shi mana da buƙatar wanda yake gudun ko asa adana yana daga cikin abin da kusan kullum bana manta shi a rayuwa to kaga idan mutum zai rayu a cikin maraya yi kwana uku bai ci naman layya ba na rantsa da Allah idan ka shiga ƙauyukan mu da rigagen wasu za su yi sati ba su sa naman a bakin su ba akwai wanda ya ga mu wata shekara yace ya rantsa da Allah du girman kauyen sai yace wallahi mutum ɗaya ne ya tabbatar zai yi sallaya duka girman kauyen sai da mun rantsuwa da Allah sai mutum ɗaya ne zai yi sallaya to saboda irin wannan shekara ana yunwa ana fari sai manzo Allah ya doka ce to kada kowa namu sai wuce kwara uku dan haka da kai da iyayenka duk ku zo ku yi jarabar da za ku yi in kun ci kun ci za ku yi zawai in an je gurbin zawai zai gishe ku in ya gishe ku ya za ku yi za a rabar da shi dan haka to idan ku rabar wannan ya rabar wannan ya rabar duk kowa sai ya samu a kasar musulmi ita ce da ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya doka ko ba irin bane sun an yi doka an dauka dan haka ana saka dokowa kowa sai ya dauki wannan doka dan haka kafin me wannan ko ina na mallaye ya zagaya an ci mutane sun girgije sun dan jina ba a jikin su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanar da hekara ta dace ai haka sai manzo Allah ya ce a wannan hekarar ku ci ku adana fa inna zalika al'am domin ita waccan shekarar kanu fi jahadin suna cikin tsanani ne fa aradtu an tu'inu sai na so ku agaza shi yasa nayi dokar kada kowa namun shi ya wuce kwana uku babu laifi a zamanin yanzu idan nama ya wuce kwana uku amma duk wanda ya yanka yayi kokari makwabtansa ya tabbatar ya baza abin da za su sa a bakin su koda a naman miya ne a dai mutum ya tsasa kuma sannan abin da muke na al'ada da adashe da nama mu daina idan ka tabbatar ka yanka makwabcinka ya yanka makwabcinka ya yanka ka tsallake su babu laifi ku duba waye bai yanka a unguwar ba ku ba su babu laifi kuma mu daina ji a zuciyar mu wani bai aiko mun ba wani bai aiko mun ba duk mu wuce wannan abin an wuce shi kuma duka kyautar da ake mai a ciki maza ba sa iya yi he mata kaga sun zo na kiri 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 kit 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 ki haye ga abun kamar na maita amma ya ga wannan abun wai kirga ake wanta ta kawo wanta bata kawo ba duka abin an wuce shi wallahi ko da laye ne ko ba da laye bane an wuce ai hakuri duk wanda ya san yayan ai hakuri wanda bai yanka ba a kai mashi wannan ya kawo masa wannan ya kawo masa shi ma wata kinta ya ga ya samu abin arziki kasashen da suka fi mu ci gaba wani lokaci muna zan ce da Dr. Kauga mai yake gaya mu a unguwar da suka zauna a cikin Malaysia idan layya ta zo kawai zaka zo ka ce gidana ina da mutum biyar ko ina da mutum bakwai zan yanka rago guda uku ga kuɗin shi sai ka danka a hannun kwamitin masallaci kawai ka gama wani sai ya ce gidana mutum hudu ne amma ba ni da abin yanka sai a rubuta ni gidana mutum goma ne zan yanka rago guda ɗaya sai ka kawo sai a rubuta duka unguwar haka za su haɗu kowa ana da list ɗin shi da sunan mutanen gidan shi a masallaci za a zo neman ya yi yanka ba ka san ba wacce ce taka wacce ce ba taka ba idan an gama gyara nama an yi komai sai a auna kilo nawa zai bada kilo 400 zai bada nama mutum nawa ne a unguwar mutum 40 ne misali kaga kowa zai samu kilo nawa kenan kilo 10 10 ko saboda haka gidanka da mutum 3 kilo 30 da mutum 2 kilo 20 da mutum 1 kilo 10 daidai bukatar ka daidai abin da za a baka ba wanda yake kallon mai ka kawo yanzu idan wannan in ka kalla saboda haka da wanda yanka da wanda bai yanka ba wanda zai wa kallon kowa kallon reni kuma idan dan Allah kai da danka ya tabbata a wajen Allah madaukakin sarki kuma ka samu naman kaci to kai ga inda zamu dawo irin waɗannan rayuwar ta taimakakeniya wallahi har ga zamantakewar da ƴan uwa takan za ta fi kowace karfi ko kuma inda za a iya kowa idan yanka ya kawo naka kofar gida ya ajiye mana ku haɗu kai kuna zafta kuna balangu kuna zafta kuna balangu matan ku za mu so na katan gida su ma su haɗu suna zaftawa suna yi in an kare ko ne ya tafiya sa kai Allah kai mu wata shekara ba shikenan ba to amma yawanci gaskiya rashin wadata wani lokacin naman ba a ƙara haɗuwa da shi sai a layyar ko wani lokacin hisa kowa yake kankamewa da yanka hisa da sa kidi kidi he mai ka gida abin da za ka gani kawai jini ne a bakin kwalbati amma kowa dai ya ga nasa gida ramun kura ne da kai sai a yanki amma dai ana da buƙatar alwasatu ɗebe wa juna da agaza wa juna musamman a lokacin buƙatu Allah ba mu ikon canjawa da gyara abubuwa da yawa musamman kula da ƴan uwanmu a lokacin da ake cikin halin tsanani da kunci ubangiji dukan kunci da bala'i da muke ciki Allah ka yaye mana musamman wannan matsala ta coronavirus ta zama to annobar da ta addabi duniya kusan tun sati biyu an faɗa a hudu ba wannan hudu ba ma da dace mallam sani ai yayi magana akan ta kusan duk yawancin limamai haka dai na kalla wannan juma'ar kusan duk wanda suka yi hudu ba akan corona aka yi annoba ce da ta addabi duniya ba wanda yake musu a ta gaskiya a Najeriya jihohi da yawa sun saka dokoki a iya cewa dokar ta ɓaci a kanta kuma mutane gaskiya saka dokokin idan an sa su a gunda ake da bala'in da annobar haka kusan shine matakan da likitoci suka ce za a dauka a irin halin da ake ciki mutane da an ce gaskiya kwayar cutar akwai ta sananniya ce a da ita kanta coronavirus din sananniya ce amma yadda ta fito shi yasa aka sake mata suna covid 19 ko eh to wannan ta 2019 ce ta zo da dabi'ar da ba irin ta bayan suke da akwai ba akwai wanda ya gaya mun hata ko jikin aizan ne kowa in ka duba za ka ga an rubuta maka yana maganin corona din aizan da ka sani dai kusan tun da ka taso kake ganin su yana maganin corona din amma waccan fata dadin ba wannan ta yanzu da ake ga akwai ba wannan ta yanzu ta zo da dabi'un da wadannan ba ta da su kuma hanyoyin kamuwa ta suna da yawa inda mutum zai yi tari abin da yake fitowa iskar tarinta ta tabaka to kamar ka dauke ta in zai dafa guri ka dafa zaka dauke ta in za a samu gurin ta taba hannunka ka kai hancinka shikenan tana rayuwa ne a makogoro zuwa hanci zuwa kan ido ne ake ta koina ne take rayuwa to za ka ga shi yasa malamai sun fito da likitoci sun fito da hanyar rigakafin ta dewa saboda a rage yaduwar ta muna fata yadda ba ta shigo wannan jihar ba ubangiji Allah kar ka shigo da ita dukkanin jihohin da ta shiga ubangiji Allah madaukakin sarki da kai musu dauki Allah ta azaba musu yadda ta shigo kasar nan ubangiji Allah duk wanda ka jarrabe shi da ita Allah ka sa ta zama masa kafara a wanda hukunci suke cikin musulmi kenan Allah ka sa ta zama musu kafara da kankarar zunubi wanda suka mutu a cikin ta inda akwai Allah ka sa ta zama to ta mutu shahada ce a ciki wanda Allah madaukakin sarki ya tsare su Allah ya tsare su sannan idan hukumomi sun saka dokoki wanda suke ba su ci karo da addinin musulunci ba dan tsaron lafiya da rigakafi ya kamata lalle zama to muna da wayewa mu karbi irin waɗannan dokokin mu tsawo ba su ci karo da addini ba musamman irin cakudaddai ne da wane ne inda akwai ta misali cikin wannan masallacin mutum ɗaya kadai zai iya zama barazana to in Allah ya kiyaye kuma muna fata Allah ya kiyaye kuma Allah kare kai mu wannan marhala din inda akwai ta lalle ne santar mutane da kauracewa yana da gaskiya abin da yake taimakawa wajen hana yaduwar ta muna fata jarabawa da ubangiji wa duniya akan nan Allah ya sa abin da zai zama to zuwa ga tuba ne da koma zuwa ga Allah madaukakin sarki babban barazanar duniya shine hanyar zirga zirga an matse ta abin da ake cewa duniya za ta zama to kauye shine aka koma in ba dan duniya ta zama kauye ba wannan cutar za ta yi ne ta kare a China ba a samu labarin ta ba wani lokacin sai bayan shekara 300 in wani ya kori yaran China ci in yana karanta sai yake zai jaraba da cutar a ciki ta zama to kauye kamar littafin literature sai za ka karanta ka ji kawai an go baka labari an yi an wuce a gurin to amma dalilin an matse duniya yau mutum zai kwana a Nigeria gobe sai ya ga ya kwana a China jibi ya dawo kai ya baka labari ma ya fita ya dawo sannan zaka san ya fita ya dawo amma inda duniya da ce John da ce maka ya tafi China sai dai ku hada Darul Salami kisa za ka ga sallamar mutanen da kawai ka dace a mu hada Darul Salami ko ka tabbatar in ya tafi kawai ya tafi kenan nan dan uwan ya tafi aikin hajji aka zo kuka ake a rojan sallama saboda ka tabbatar zai mutu ko kafin Chadu ko kafin Sudan ko kafin ya tsallake Maliya in ya je aikin hajji kafin ya dawo Allah kadai san abin da zai faru an yi sallama har abada ba za a sake haduwa ba to yanzu an matse duniyar a guri daya mutum yau sai ya je Ingila dauko cutar ya dawo Najeriya ya zagaya ta ko ina to shi zaka ga kusan dokokin da gwamnati take dauka sun aukan daidai an rufe kusan airport da yawa an hana a taso daga waɗannan kasashen kuma da yawa airport yanzu an rufe ina ji har yau da safa ina ji an hana jirgi ya sauka a Malam Aminu Kano ko ya sauka an ce iya alfarmar da za a mai kawai ya gama diriri ya huce a kara mai mai a kara mai iska ya kada yayi gaba wanda yazo da su ya koma ba za a bude masa sauka saboda kowa yana jin tsoron kar a dauko bala'in a kawo mishi to ya kamata gaskiya mu shiga cikin halin ta tsantsan da daukan matakan tsaro abubuwan da aka faɗa suna magancewa tabbas suna taimakawa da yawa yawan wannan wanke hannun da ake faɗa da sterilizers din ko to ake amfani da su ana wankewa kuma sun ce bai wuce minti 20 gaskiya in ka sa a hannu kai minti 20 in dai kana cuɗanya da mutane da yawan gaisa gaishi hatta computer an ce idan tana connected da internet to ya zama to mutum yana yawan wanke hannunsa in yana amfani da ita tana iya tafiya ita ma a cikin kafar sadarwa kamar yadda kuma yake tafiya a cikin kafar sadarwa haka dai na jira sai ban tabbatar ba gaskiya ne gaskiya ne ba gaskiya bane wallahi ta'ala alam ma'ana dai mutum gaskiya dauki kyakkyawan matakan tsaro ya zama to an yawaita tsafta an yarge yawan cuɗanya an rage yawan cakudaddeniya idan ba wacce ta zama to dole ba ce ta an yi cakudaddeniyar babban makami kuma shine mutane su koma ga Allah su rungumi istighfari. Umar dan Khattabi kamar yadda muka faɗa a hudu baya ce Allah bai taba saukar da wata annoba ba sai a dalilin zunuban mutane. Allah bai taba dauke ta ba sai da tuba da istighfari. Mutane a yawaita tuba, a yawaita istighfari, a rike azkar na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bismillah alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa samiul alim. In an faɗa ta uku manzon Allah ya ce ba wani masifa da annoba da za ta same ka har ka wuni. In ka faɗa da yamma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wata annoba da masifa da za ta amfane ka har sai gari ya waye. Tabi'in da yake faɗar wannan hadisi sai zamanto daidai lokacin a jikin hannunsa na hagu ne an samu dan yatsa ya yanki. Da ya faɗi hadisin kawai sai wani sahabban nan almajirin da sai ya kura mai ido kurr yana kallon hadisin yana ji kuma yana kallon hannun shi. A ina aka sami yanke hannu idan wannan hadisin yana aiki? Sai ce mashi na san kana kallon raunin da yake cikin hannuna ne kuma ga ina ga ma hadisin manzon Allah. Yace na rantse da Allah na ji wannan hadisin ta hannun malamina. Na rantse da Allah ya ji shi ta hannun sahabiwa ne. Na rantse da Allah ya ji shi ta hannun manzon Allah ko ta bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma da Allah ya kaddara ran da tsautsayin zai sami ne sai ban taba mantawa a duniya ba sai a rana. Saboda Allah ya rubuta ba za a janye ba. Dan haka sai aka mantar da shi fadin sai kuma ya manta bai fada ba sannan tsautsayin ya sami sannan ya tuno ya manta karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To daga cikin abin da ke cutar da mu a rayuwa shine in manzon Allah ya fada muna ji a jikin mu kamar ba zai wadatar ba. Ibn Taymiyyah yake cewa wallahi duk gunda na tahi zan yi masauki. Ina shimfida tabar mata. Yace dai sai menene bismillahil ladzi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim. A'udhu bi kalimati llahi tamma min sharri ma khalaq. Yace wallahi in na fada ina kwantar da hakarkari na ina da yakinin har in tahi cinnaka ba zai cije ba. Yace kuma na rantsa da Allah bai taba cizo na ba. Amma bambanci shine ya zuciyar take karba ya imanin yake. To mu tuba zuwa ga Allah mu yi istighfari mu karbi karantarwar manzon Allah zuciya ɗaya mu daki akan ta muna kuma addu'a Allah ya yayiwa ƴan uwanmu da suka same su wanda suke za ta zama to darasi Allah ya sa ta zama to darasin a gare su abinda muka faɗa ya zama to dare Allah amfane mu da shi wanda yake da kuskure Allah nuna mana dan mu gyara naga har mu huce awa daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk alhamdulillahi rabbil alamin wa tambayi su mariya zaki hakuri a wannan sati.
Thank you.